بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Masu ganin mu da bibiyan mu ta cikin wannan shafi namu mai suna auratayya, inda za mu dinga tattauna abubuwan da suka shafi aure da zamantakewa da ba da shawarwari yadda za a inganta zamantakewa aure da kuma hanyoyin da za a bi domin a warware matsala ta aure. Wannan zai zama makaranta ce, zai zama dandali ne na tattauna abubuwa da suka shafi zamantakewa musamman da aure kawai. Za mu fara da darasinmu na farko a yau, wanda wannan darasi zai magana ne akan wasu abubuwa guda 20 dangane ga zaburarwa da kuma kwadaitarwa da kuma fa'idodi na aure. Za mu tattauna waɗannan abubuwa guda 20. Na farko, za mu karɓi dalilai daga littafin Allah da sunnar Annabi alaihi salatu wassalam da kuma maganganun malamai na ƙwarai waɗanda suke zaburar da mu, suke nuna mana mahimmancin aure a cikin addinin musulunci. Waɗannan dalilai guda 10 ne. Yanzu za mu kawo su. Dalili na farko shine Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Alƙur'ani ya yi magana dangane ga cewa aure ba wai ya fara bane daga kanmu, a'a, duk annabawan Allah da manzanninsa, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce galibinsu dukansu masu aure ne ko masu iyali ne. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. الله تعالى ce hakika mun aika manzanni gabaninka ko mun sanya musu mateku ko mun sanya musu zuriya. Sannan abu na biyu, Allah subhanahu wataala ya bada umarni cewa a aurar da duk wanda bashi da aure ta hanyar bashi tallafi ko bashi gudunmawa ko zaburar da shi ko kwadaitar da shi ko nuna masa mahimmancin auren. Yace wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa ima'ikum, ku aurar da marasa aure daga cikin ku da kuma nagartattu daga cikin bayinku maza da kuma bayinku wato mata. Sannan dalili na uku a cikin suratul nisa, Allah ta'ala yace fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Allah ta'ala yace ku auri abinda ya dadada muku na daga mata bibibibiyu uku uku hurhudu, in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba ku wadatu da guda daya. Dalili na hudu, Allah subhanahu wataala ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah ta'ala ya ce yana daga cikin ayoyin Allah. Ayoyin Allah akwai shar'iyya, akwai kauniyya. Akwai ayoyin Allah wanda Allah ya saukar. Akwai kuma ayoyin Allah wanda Allah ya halitta. Dukkan halittun Allah din nan gabaki ɗayan su ayoyi ne. Wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid. Da haka zaka iya karanta ayar Allah shine a aya maqru'a da kuma aya manzura. Shine abin da zaka kalla da idanka na dukkan halittun Allah, to su ma ayoyi ne. An khalaqa lakum min anfusikum azwajan, Allah ya halitta muku daga jikinku, wato daga jikin babanmu Annabi Adam aka tsago Hawwa'u. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumma rijalan kathiran wa nisaa. Ya ku mutane, ku ji tsoron Allah mahaliccinku wanda ya samar da ku daga rai kwaya daya, daga kuma rai kwaya dayan nan ya halitta masa matarsa, kuma daga matan nan da miji, wato Annabi Adam da Hawwa'u, Allah ya samar da dukkan mazaje da dukkan mate ku. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ku mutane, hakika na samar da ku ta hanyar mace da namiji, na sanya ku kabilu, na sanya ku a yanki daban-daban, ba dan ku yi fada ko rigima ba, dan ku san juna. Wanda yafi girma a wajen Allah shine wanda yafi tsoron Allah. To kun ga wannan aya tana nuna mana litaskunu ilaiha, yace domin ku samu nutsuwa ilaiha. Bai ce laha ba, sai yace ilaiha, saboda a samu as-sakanun nafsani, a samu asakan ar-ruhani, a samu asakan wato al-wujdani, da kuma sakan al-jismani. Wato in kana tare da matarka so ake ka samu nutsuwa kashi hudu. Akwai asakan al-jismani, ka samu nutsuwa irin ta gangar jikinka, sannan ka samu nutsuwa irin ta zuciyarka, kuma ka samu nutsuwa irin ta ranka, kuma ka samu nutsuwa irin ta ruhinka. Wato saboda ita mata duka da kawo maka waɗannan nutsuwan kashi hudu, wanda ba shi da mata ba za ka same shi da duk waɗannan dangogin nutsuwan ba, kamar da wacce ba ta da miji ba za ka same ta da duk waɗannan nutsuwan ba. Sai ya ce waje ala bainakum mawaddatan wa rahama, kuma ya sanya kauna ya sanya kuma rahama a tsakaninku. Da kauna da rahama abubuwa ne guda biyu da ana son miji ya zamo yana kaunan matarsa, yana kuma tausayinta. Mace tana kaunan miji, tana tausayinsa. Idan kuma tsufa ya taho, to sai soyayya ta ragu, sai tausayi ya maye gurbin. Sai kaga mutum yana tausayin mace, ya zauna da ita shekara da shekaru, kuruciyarta ta kare, kyanta ya kare, karfinta ya kare, lafiyarta ya kare, to ba zai wulakanta ta a ƙarshen rayuwarta ba, kuma ta haifa masa ƴaƴa. Ita ma za ta ga bawan Allah nan da ci da sha da sutura da magani da abinci da bayar da muhalli, yayi iyayensa har yanzu gashi ya kare, yayi ritaya ba shi da shi, to zan zauna da shi mu karasa a haka. To shine rahama za ta zo, kowa yana tausayinta, tana tausayinsa. To wannan shine dalili na hudu daga cikin ayoyin nan. Sai dalili na biyar shine hadisin Anas dan Malik, wanda wasu cikin sahabban Annabi alaihi salatu wassalam su uku suka zo suna tambaya ga matan Annabi sallallahu alaihi wasallam yaya Annabi alaihi salatu wassalam yake gudanar da ibada. Da aka gaya musu sai suka ga matayi kadan. Sai daya ce, ni na dora wa kaina zan dinga yin azumi kullun ba zan yi fashi ba. Dayan kuma yace zan dinga yin sallah da daddare kullun ba zan yi fashi ba. Dayan kuma yace ni kuma zan kaurace wa mata ba zan aure ba har abada. Sai Annabi alaihi salatu wassalam ya samu labari cewa waɗannan sahabbai ga abubuwan da suka yanke. Sai Annabi alaihi salatu wassalam ya sa aka nemo su, yace musu, naji kun ce kai ka ce ba za ka yi fashin sallah ba kullun da daddare, ba za ka yi bacci ba. Kai kuma ka ce ba za ka yi fashin azumi ba kullun sai ka yi azumi. Kai kuma ka ce za ka kaurace wa mace ba za ka yi aure ba. To ku shina, ni na fi ku tsoron Allah, ni na fi ku bin dokokinsa. Tare da haka kuma ina yin aure na, ina tsayuwar dare, ina yin bacci, ina kuma yin azumi, ina yin fashi, kuma ina auren mata na. Wanda ya kyamaci ko ya ki sunnata baya tare da ni. Wannan hadisi sako ne zuwa ga waɗanda za su ce sun shagala da ibada. Kun ga wannan sahabi ya ce shi sallah zai ta yi ba fashi, wannan kuma ya ce azumi zai ta yi ba fashi, wannan kuma ya ce zai kaurace wa aure, zai ma je ya fidiya yadda ake madan taure. Annabi alaihi salatu wassalam ya ce sam, wannan ba shine addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Addinin Annabi alaihi salatu wassalam shine bai hana ka kai aure ba, kai sallah, kai bacci, kai azumi, kai fashi, ka kuma wato yi a aure. Ya ce wanda ya saba ma sunnata baya tare da ni. Dalili na shida shine hadisi Maqal bin Yasar, wanda Annabi alaihi salatu wassalam yake cewa ku yi aure mai soyayya mai haihuwa, domin zan yawaici al'ummatai da kurana alkiyama. Mai soyayya ita ce wacce take son mijinta yake santa, mai haihuwa kuma ita wacce in ka aure ta Allah zai kawo arzikin ƴaƴa, ko mace ko namiji, ko kadan to, ko da yawa, ko maza kawai ko mata kawai, ko Allah hada maka maza da mata. Kuma Allah ijarce ku ba ku haihuwa, duk wannan aiki ne na Allah. Ya khuluqu ma yasha, ya habu liman yasha inatha wa ya habu liman yasha az-zukur aw yuzawwijuhum zukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha aqima. Dalili na bakwai hadisin dan Mas'ud, Allah ya kara masa yarda, yace Annabi alaihi salatu wasalam yace mana, ya ku dandazan matasa wanda ya samu iko daga cikin ku ya aure, domin shi yafi kaiwa matuƙa wajen rintsa ido da kuma kiyaye gaba. Wanda bai samu iko ba to ya shagala da yin azumi, azumin nan zai zame masa kariya, in yana azumi zai samu kariya. Sannan dalili na takwas shine hadisin Abizar, wanda Annabi alaihi salatu wassalam yace in mutun yayi mu'amala aure da matarsa zai samu ladan sadaka. Sai sahabbai suka ce, ya rasulullah, ya ɗayan mu zai biya bukatarsa ta sha'awa kuma ya samu lada? sai annabi alayhi salatu wasallam yace to kuna ga da yaje ya aikata haramun ba zai samu alhaki ba to haka nan idan ya sadu da matarsa ta halal za a bashi lada dalili na tara hadisin abdullahi bin amr bin al-as annabi alayhi salatu wasallam yace duniya din nan jin dadi ne mafi alherin jin dadin duniya shine Allah ya baka mace ta kwarai wacce in ka ce yi za ta tashi ta yi in ka ce bari za ta bari in ka kalle ta za ta faranta maka in baka nan za ta tsare maka dukiyarka kuma za ta tsare maka mutuncinta sannan in kai mata rantsuwa baka san abu to ba za ta ƙara yin abun ba ke kuma ki sa amiji wanda zai baki ci ya baki sha ya baki sutura ya baki magani ya baki mahallin kwanciya ya baki kayan kwalliya ya baki tsafta ya kula da iliminki ya kula da lafiyarki kuma ya mutunta ki ya mutunta iyayenki ya kyautata miki to wannan shine aure wanda aka yi shi akan soyayya sun ce auren soyayya shine auren da mutane shida suke so babanta yana so babanka yana so babata tana so babaka tana so kai kana so ita tana so to aure ya gama kenan waɗannan su ne dalilai sai ha dalili na 10 wanda shi kuma Sa'id ibn Jubair ne yace Abdullahi dan Abbas yace mun kai aure sai nace masa a ban yi aure ba sai yace to kai aure mafi alherin wannan al'umma shine wanda yafi yawan iyali to kun ga ƴan uwa wannan shine dalilai guda 10 daga ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk ingatattu da kuma athar daga wato Abdullahi dan Abbas wanda yake ga babban almajirin sa na tafsiri Sa'id ibn Jubair cewa yana ba shawara yi aure kunga ashe muka kalli waɗannan dalilai guda 10 na ayoyin alqur'ani muka kuma waɗannan dalilai daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama zamu ga cewa aure abu ne mai muhimmanci wannan su ne ayoyi da hadisai da suke zaburawa suke ziga mu akan mu yi kokari mu ga cewa mun yi aure kuma muka sake duba waɗannan hujjoji zamu ga ai annabi alayhi salatu wasallam yace ya ku dandazan matasa in an ce matasa ya hada maza ya hada mata kuma yanzu zamu ga ana gama secondary school ne mafi yawa a shekara 18 zuwa 19 in mutun ya shiga jami'a ya shekara 4 ko 5 in ba ya jin aiki shekara 7 za ka zuwa shekara 23 da 4 an gama university a je NYSC shekara 1 kaga an tafi wajen 25 to in aka tsaya kuma nan da sai ka ji 30 tazo kafin a ankara sai ka ji 35 to kaga daga nan kuma sai kaga abubuwa sun fara ja baya karfi ya fara motsewa jiki ya fara motsewa haka namijin haka mace saboda haka akwai hikima in dai mutun ya cika sharadin da zamu bayani a gaba sharadin yin aure ba haka kawai dan ka balaga ko sai ka ce za ka yi aure ba aure yana da ka'idodi yana da sharuda yana da dokoki yana da rukunai yana da sharuda yana da mustahabbai waɗanda in ka kiyaye su shine za ka yi aure ka ji dadin sa za ka yi aure ka yi shi yadda shari'a ta ce ko ba tare da ka zalunta ko an zalunce ka ba kun ga ashe kenan wannan shine darasi na farko dalilai guda 10 daga alqur'ani da hadisi da maganganun magabata da suke zaburar da mu suke kwadaitar da mu akan muhimmancin yin aure wassalamu alaikum antil hana wal muna antid duna wa ana ala